العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى وندي هادا مو wannan daki daga cikin dakuna na Allah cewa da masallaci masallacin kofar gidan Alhaji Ammani don gabatar da muhadara ko kuma walima na sakamakon aure da aka gabatar a jiya a gidan Alhaji Hassan Leda na Esta. Da an ce za a yi walima a can gidan nasa, to aka daukake shi aka dawo da shi nan saboda hidima na aure da ake yi kaman a wannan rana. Don haka wanda zai gabatar da maudu'i bakonmu shi ne Sheikh Imam Abdullah Umar Gadan Kaya daga Kano. Kafin a shiga cikin muhadara, muna so ga 'yan uwa don Allah salulin ne a sa su cikin vibration ko kuma cikin silansi. Karshe zuwa na cikin muhadara, ki rika ɗaukar hankalin 'yan uwanki lokacin da aka miki apel. Na biyu, waɗanda suke da yara su tabbatar sun sa musu kush, saboda kada su je su tsari ko ba haya a cikin masallaci. Sannan kuma idan yaro ya yi kuka, su ƙoƙari su fita da shi waje. Wanda ya san kuma yaro na yana da rura, yana iya zauna a cikin wajen masallaci. Za a samu natsuwa bisa ga wannan muhadara don mu ribantu da abin da baƙonmu kuma malaminmu ya zo mana da shi. Muna fata a gurin Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya muna gami da fitar, ya amfanar da mu da abin da malam zai karantar da mu. Don haka Sheikh Salih, tafaddali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا تشبت هذا الله ملوك سركي بيهدام أولا قرينا أقدس a wannan babban masallaci a cikin garin Agadas, masallacin Alhaji Ammani, wanda muka haɗu da iyayenmu mata don gabatar musu da nasihu da kuma faɗakarwa don a gudu tare a kuma tsira tare. Kamar yadda ɗan uwa ya gabatar, da taimakon Allah Ta'ala za mu fara wannan muhadara, kuma muna fatan za ku ba mu lokaci da tunaninku da hankalinku har mu kai gargaci. Abin da nake so na yi wasiya ce, nake so na ba wa iyaye na mata na nan cikin masallaci da wanda suke waje suke sauraron mu. Wasu wasiyoyi ne zan irgo su ɗaya bayan ɗaya har zuwa inda lokaci zai tsaya mana. wanda wannan wasiyoyi suna da matukar muhimmanci mu gane su kuma mu yi aiki da su idan mun ji. Na farko yake yar uwata yake baiwar Allah, ki kokari ki zama mai tsoron Allah, ki zama shiryayya. Wannan shine wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko, ya yi wa mutanen ƙarshe. Yace walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi wanda suke kafin ku suka zo da farko da kuma kudin na yanzu, cewa ku ji tsoron Allah. Tsoron Allah shine wato babban hanya ta tsira ga bawa, kuma wani abu ne da ya shafi namiji da mace, ba wai sai mace kadai ba. An tambayi ɗaya daga cikin magabata yaya tsoron Allah yake kasancewa, yace wa kun kamashin fauka ardil shauki yahdaru ma yara, ka zamanto kana tafiya a ƙasa mai ƙaya. Idan mutum yana so ya gane ya tsoron Allah yake, kamar mutum yana tafiya a wuri wanda yake akwai ƙaya, yana ta kiyayewa, yana taka tsantsan dangane da inda zai jefa ƙafarsa. To kenan da nace ki ji tsoron Allah, ina nufin ki zama mai taka tsantsan akan duk abinda zaki aikata, duk abinda zaki faɗa, kuma duk wata mu'amala da zaki. Wannan ita ce wasiya ta farko. Ayoyi sun zo masu tarin yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma da suke nuna mana muhimmancin mu ji tsoron Allah a cikin mu'amalolin mu. Da tsoron Allah ne zaki zauna lafiya da mijinki, da tsoron Allah ne zaki zama kamammiya, da tsoron Allah ne zaki zama mai tausayi, da tsoron Allah ne zaki tsaya ki wa ƴaƴanki tarbiyya ta musulunci, da tsoron Allah ne zaki zaman aure na ƙwarai kuma ki zama matar ƙwarai. To kuma ba a samu wannan sai da tawfiqin, sai da dacewa daga Allah, sannan kuma da yin ƙoƙari don a tabbatar da haka ɗin. Wasiya ta biyu, ki zama mai biyayya ga Allah, mai da'a, ki zama ƙanita. Ina miki wasiya, ya ke uwa, ya ke ƴar uwa, ki zama mai yi wa Allah da'a. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah, matan ƙwarai su ne salihai, masu ɗa'a wa Allah, masu kiyayewa mutuncinsu ga mazajensu a lokacin da mazajen ba sa nan. Mace mai ɗa'a ba ta bari wani ya yi alaƙa da ita ba mijinta ba. Mace mai ɗa'a ba ta cin amanar mijinta tana soyayya da wani, wanda wannan yana daga cikin ciwo da yake damun mazaje a yau. Ka ga matar aure ko matar da aka sa mata lokacin aure, amma tana yaudarar wato mijin da zai aure ta ko wanda ya aure ta, tana alaƙa da wani. Mutum ya kama matarsa tana alaƙa da wasu, tana zuwa gidan wani. Akwai wanda kwanan nan yake gaya min ya kama matarsa a waya tana shiryawa da wani tsohon maneminta saurayinta, ta rubuta masa text da kwatancen gidanta, tana ce masa ka zo za ka same ni, ka taho zaka same ni. Shi kuma yana cewa to idan nazo na tarar da mai gidanki yana nan fa, sai ta ce ai zan ce masa kai kanwan mama na ne, ai zan ce masa kai dan gidan kakana ne, ai zan ce masa kai dan uwana ne. Alhali wato ƙarya take yi, matar da bata da tsoron Allah, matar da bata da da'a, to babu abun mamaki dan ta aikata irin waɗannan abubuwa na ƙazanta, irin wannan abubuwa na tsiya, irin wannan abubuwa na rashin mutunci da rashin sani ya kamata. Ba yanda zaki haka Allah rubuta miki miji ɗaya zaki aura, kuma shine darajarki, shine kimarki. Yau a ce kina da miji sama da ɗaya a lokaci guda, ai ya zama baki da daraja, baki da kima. Amma sai Allah ya kare mutuncinki, ya ce ki alaka da mutum ɗaya. So ku ji tsoron Allah a cikin dukkan mu'amalolinku. Da tsoron Allah da wannan da'a wa Allah shine zai hana ku rinka sace-sace a gidajenku. Akwai mata ɓarayi, akwai mata masu jido, akwai gafiyoyi da ɓeraye, waɗanda in sun samu arzikin mai gida ba abin da suke illa su rinka sata. Ka sata ta kai wa wani, ka sata ta kai wa wasu, ka sata ta tara. Miji ya mutu ma an samu mata tana masa sata, mijinta ya mutu kafin a rama zado tana ta ɗiban dukiya. Ku ji tsoron Allah. Wasiya ta uku, ki zama mai kiyayewa haƙƙin miji. Ina miki wasiya, ki zama mai kiyayewa haƙƙin miji. Shine Allah ya ce hafiza tulil ghaib bima hafiza Allah. Ki zama matar da kina kiyayewa mutuncin mijinki a shimfiɗarsa, ba kya gayyato wani ya zo shimfiɗar mijinki. Cin amana ne, rashin tsoron Allah ne, ha'inci ne. Mace ta zama tana ba wa wani dama a shimfiɗar mijinta, tana yassare wa wani, tana sahale wa wani, yana zuwa yana kwanciya da ita bayan mijinta na sunna. Ki kiyaye amanar aure lokacin da mijinki yake nan da lokacin da baya nan. Ki sani cewa akwai wani takunkumi a kanki na shari'a wanda dole sai kin kiyaye. Hafizatul lil ghaib kenan. Hafizatul lil ghaib, mai kiyaye sirrin mijinta. Kowane namiji da ke gani yakan zauna ya yi zance na sirri tsakaninsa da matarsa. Bai kamata maganganun sirri da ya gudana tsakaninki da mijinki ki je ki zauna kina yaɗa su tare da ƙawayenki da abokananki ba. Kar ki rinƙa zuwa kina yaɗa sirrin mijinki ga mahaifiyarki, ko kuma yayarki, ko ƙanwarki, ko ƙawarki, ko maƙociyarki. Wannan haramun ne, cin amana ne. Baki aiki da faɗin Allah hafizatul lil ghaibi bima hafizallahu ba. Dukkan wani wajibi da Allah ya ɗora miki ki kiyaye na mijinki, ki ɓoye aibin mijinki, duk hafizatul lil ghaibi ne. Idan mai gidanki yana da wata illa ko wani aibu, ki ɓoye. Yanzu akwai mijin da za ki ga cewa ba shi da lafiya, yana da larura ko wata cuta, ko kuma baya iya gamsar da matarsa a sunna. Ba sai kin je kin yaɗa shi ba, kin ta faɗa wa ƙawayenki. Duniya duka ta ga cewa mai gidanki gajiyayye ne, ko kuma wataƙila yana da wata larura. In ya kwanta bacci yana yin abubuwa marasa kyau, wataƙila yana da larura kafin ya samu magani. Wata daga yin aurenta fa, daga yin aurenta ba a daɗe ba, ta fara tona asirin mijinta. Ai wallahi idan ya kwanta bacci wasu abubuwa yake, sai ya ta wani numfashi, ya ta wani ihu, ya ta surutai, yana magana kamar mai aljanu, yana kaza yana kaza. Wannan zuwa fa take bankaɗe shi, tana gaya wa ƙawayenta, tana gaya wa abokananta, tana gaya wa maƙotanta. Miji, kin ga wannan ba ta zama tu mai kiyaye sirrin mijinta ba. ku daina bude asirin mazajenku, wannan bai da kyau. Manzon Allah yana cewa inna min asharrin nasi inda Allah yawm al-qiyama ar-rajul yufzi ila imra'atihi wa tufzi ilayhi thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibi. Hadisi Hassan. Mabiya sharri a cikinku, mabiya cin amana shine namiji yake banta da matarsa, ita ma ta ke banta da shi, su hadu su alaka ta sunna. Amma in an wayi gari sai ɗaya daga cikinsu ya je yana watsa sirrin ɗan uwansa. Matan wannan zamani wasu daga cikin saboda lalacewa daidai da harkar da ta shafi alaka ta auratayya tsakaninsu da mazajensu, wallahi ba sa iya haƙuri sai sun yaɗa sai sun baza. Wannan ba daidai ba ne, wannan cin amana ne, wannan ha'inci ne. Annabi Ibrahim alayhi salam ya ba da umarni wa ɗansa Annabi Isma'il alayhi assalam. Kun san Annabi Ibrahim yana da ɗa mai suna Annabi Isma'il. Ya ce ka sake matarka. Me yasa Annabi Ibrahim ya ce wa ɗansa ya sake matarsa? Kamar yau uba ya ce wa ɗansa ya sake matarsa. Saboda me? Saboda li'adami satri hali uyubil bait. Wannan mata ba ta suturce aibin gidanta. Zuwa ya tambaye ta ya ce ke mai wa Allah yaya kuke ciki? A lokacin Annabi Isma'il bayanan ya tafi farauta, ya tafi daji, babansa ya kawo mai ziyara gida. Wannan yana nuna ba laifi siriki ya rinka kawo ziyara gidan ɗansa, gidan matar ɗansa. Da haka da ya zo yake tambaya wannan mata yaya gidan, yaya kuke ciki, sai ta ce tab ai muna cikin sharri, muna cikin yunwa, muna cikin talauci, yanzu ma ba mu da abin da za mu ci, ba mu da kaza, ba mu da kaza, ba mu da kaza, ba mu da kaza. Duka ta bankaɗe gidan gabaki ɗaya, ba ta rage komai ba. Dattijon nan ko sauka bai yi ba daga kan abin hawansa Annabi Ibrahim ya juya ya ce kawai shi zai tafi. To ya tambaye ta ya ce kaifa anti, sai ta ce bishar. Kin san an tambaya ce kaifa anti, sai ki ce bi khairin alhamdulillah. Ta yi ta wannan mata aka ce kaifa anti, sai ta ce bishar zin. Yaya kike? Ta ce muna cikin sharri, muna cikin kunci. Wato babu wata sifa na sifan sharri face sai da wannan mata ta ambata ta gaya wa wannan dattijo, wato Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Shikenan yana zuwa zai tafi din, sai ya ce mata to idan mai gidanki ya zo ki ce masa ya canja kofar gidansa. Ko na tafi. Bayan ya tafi lokaci ba mai tsawo ba sai ga Annabi Isma'il ya dawo. Yana zuwa sai ya ji ƙanshin babansa, ƙanshin annabta. Ya ji a jikinsa cewa lallai mahaifinsa ya zo gidan nan. Sai ya tambayi matar ya ce ko an yi wani baƙo yau ya zo? Sai ta ce eh, ƙwarai akwai baƙo da ya zo mai sifa kaza kaza kaza. Sai ya ce ko ya tambaye ki wani abu? Ta ce eh, ya tambaye ni kuma na gaya masa halin da muke ciki na rashi da talauci da kaza da kaza da kaza da kaza. Ya ce to ba laifi. Sai ce zaka abi Ibrahim, wannan dattijon babana ne Annabi Ibrahim. Zaka abi Ibrahim, babana ne Annabi Ibrahim, kuma ya kawo mana ziyara ne ya ga rayuwar da muke ciki, kuma kin bashi labari ya ji abin da kika faɗa. Shin ko ya baki sako ki bani? Sai ta ce ai ƙwarai kuwa ya bada sako, ya ce ka canja kofar gidanka. Sai ya ce to wannan babana ne Ibrahim, kuma yare ne ya miki na annabawa? Abin da yake nufi in sallame ki in sake ki ki tafi gidanku, ke ce kofar gidan. Ya ce haɗa kayanki ki kama gabanki, Allah ya kiyaye hanya. A take ta haɗa ta yi tafiyar ta, ya je sake sabon aure. Me yasa aka sallami wannan mata? Saboda ba ta kiyaye sirrin gidanta. To ke ma ki ji a ranki, idan kina da wannan ɗabi'ar, ko kin yi aure ko baki aure ba, za ki zo ki aure nan gaba. Duk matar da ba ta kiyayewa asirin gidanta, to tana cikin tonan asiri. ko ba a sake ki ba kiya ga wulakanci da tozarta so ku rufa junan ku asiri idan kuna da shi alhamdulillah in babu ku lallaba ku rufa junan ku asiri ba ki dai kina bankada mai gidanki ai bai da kaza ai bai da kaza ai bai da kaza ba wannan ita ce wasiyata ta uku a gare ki yakiyar kuwa wasiyata ta hudu ina miki wasiya ki zamanto wato mai kyakkyawan biyayya mai kyakkyawan biyayya mai bin mijinta sau da kafa aljannaku tana da alaka da biyayya ga mazajenku a zaman ku na aure aljannar mata tana da alaka da biyayya ga mazajensu a lokacin da suke zaman aure kada ki barar da aljannaki kada ki wa kanki asarar gidan aljanna ta hanyar saba wa mijinki ki zamanto wato sari'atul istijabati li amri zawj mai gaggawan karba umarnin miji idan amara bil ma'ruf yayin da ya umarni da kyakkyawa kuma da'an nan muna so ta zama daga zuciya ne mace mai bin mijinta tun cikin zuciyarta ba mai biyayya na munafurci ba abi miji yanzu a gabansa ai ta karab karab aje a dawo ayi wa ana ta hidima amma in ya tafi a ce dan banza mutumin banza mara kirki wannan mutumin in ba larura ba me zai zaunar da shi me zai zaunar da ni da shi ai ni wallahi ina tare da shi ne kawai dai saboda yaya albarkacin yaya yana dawo kafin gida sanda zuwa yaya gida yaya sannu ya hanya ya wannan munafurci kenan wannan da'ar ya zama daga zuciya ne kina yi wa mijinki da'a kina jin kina so shi yasa aka ce kada ayi aure sai da soyayya kada ya aure sai da kauna dan in kina son mutum zaki mai da'a idan ba kiya son mutum wallahi ba zaki mai da'a ba shi yasa ku yi kokari ya ku iyaye mata ku samar wa ƴaƴanku mazajen da suke so ki tabbatar ƴarki za ta auri mijin da yana so kada ku ba da ƴarku saboda mai neman ta mai maiƙo ne mai neman ta yana da kuɗi mai neman ta yana da mulki mai neman ta iko ne mai neman ta gwamna ne mai neman ta wane ne a'a ku ba da ƴarku ga ɗan da take so koda a cikin daji yake wallahi idan mace tana son namiji wallahi ko a ramin gafiya yake za ta bi shi kuma za ta yi masa da'a amma wallahi in mace ba ta son namiji ko komin duniyar da ya tara to ba zai ji daɗin zama da ita ba so ya kamata ku yi kokari ku kiyaye ku kula da wannan Abdullahi dan Mas'ud afwan ki bi shi akan abin da Allah ya yarda ki bi shi dan na ce ayi wa miji da'a to kar miji kuma ya zo ya saki ya ce ki dama masa giya ki je ki dama masa ko ki siyo masa wiwi ki je ki siyo masa ko kuma ya ce zai neme ki ta hanyar da Allah bai yarda ba akwai namijin da zai nemi mace ta hanyar da Allah baya so to nan kuma bai kamata ki masa da'a ba dan annabi ce la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf ba a yin da'a a wajen saban Allah ana yin da'a ne a cikin abin da yake sananne a shari'a hadisin Imam Muslim duk abin da miji zai yi duk abin da miji zai ce to lalle ya zama abin da zai yi da abin da zai ce din nan ya zama hanya ce da Allah ya yarda da ita kada ya zo ya saki saban Allah kamar yanzu mai gidan mijinki ya je ki zagi mahaifiyarki saboda baya shiri da ita ko mijinki ya je ki zagi babanki ko kuma ya ce ki kori ƴan uwanki ki ce kar su sake zuwa gidanki ki ce musu ba ke ba su a'a kar ki yarda ana iya canja miji amma ba a canja ƴan uwa ana iya canja miji amma ba a canja uwa ana iya canja miji ba a canja uba mijin nan zai iya faduwa ya mutu ya bar ki ta kaba ya tafi lahira in ya zo ya raba ki da ƴan uwanki ko ya raba ki da danginki ko ya raba ki da uwarki mahaifiyarki to gurin wa zaki je to shi yasa muka ce ana yi wa miji da'a ne fil ma'ruf kamar yadda annabi ya faɗa kamar yanzu misalin miji ya neme ki lokacin sallah ya ga lokacin sallah yayi kuma ya zo ya ce wai yana neman ki nema ta aure shi ma ba za a masa da'a ba, dan annabi ya ce innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata fi ma'siyatillah, ba a yin da'a wajen saban Allah. A lokacin ki kike sallah ki je ki bishi wannan saban Allah ne, sai a ce kai hakuri bari na yi sallah na dawo. Ku kula da wannan, yana da muhimmanci. Ina buga muku wannan misalan saboda suna faruwa. Akwai matar da ta zo take gaya mun daga cikin matsalarta da mijinta, ta ce wallahi malam baya bari na ne azumin Ramadana. Kun ji maganar? Baya bari na, nace hana ki yin sahuri yake yi komi. Ta ce wallahi malam sai an ɗauki azumi can tsakar rana ko yamma ta yi kawai, sai ya dawo daga kasuwa sai ya zo ya kiraye ni ya ce wai shi sai ya alaƙar aure da ni. Nace azumin Ramadana fa ake, ya ce shi ba ruwansa, ana so ya je yi zina ne? Ta ce wallahi malam ba zan iya irga maka adadin azumin da ya karya min ba. Kin ga wannan, ita kanta ta saba wa Allah, dan annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, ko la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. A lokacin wallahi sai kike a'a, sai dai kai hakuri, lalle ni matarka ne amma sai dai kai hakuri, ba zan yi maka biyayya na saba Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba. Wasiya ta biyar, ki zama mai tsafta, ki zama mai kyakkyawan yanayi a gidanki, ke a karan kanki da gangan jikinki da kuma gidanki da ɗakinki. Duk mace ƙazama ba ta samun karɓuwa da shiga wajen mijinta, da yawa shi yasa suke muku kishiya. Wani zai ce zan je in ƙara aure saboda matata ƙazama ce, nayi ba tsafta. An zo gidanki an ji kina tashi, ɗakinki ya gunguma, ɗakinki sai wani hamami yake yi saboda tarin kayan tsummo kara da kayan fitsari da kashi na yara. Kicin ɗinki baya shiguwa, an haɗa daddawa, an haɗa kuli-kuli, an yi miyar kuɓewa, miyar kuka, duk ba a wanke kwanuka ba, ƙudaje suna tabi. Abincinki in an kawo ba a iya ci saboda ba tsafta, an ga gashi a ciki, an ji ƙasa. Duk loma ɗaya mai gidanki idan ya yi sai ya ci da ƙasa, ba ki da tsafta. Kankin nan gashi nan a danƙare da ƙura da datti, yana kaɗewa, yana yaushe, za ki kitso ne, kina da saura wata biyu, ba ki a kitso sai mai gidanki ya ce ki kitso. Wannan wani irin wulaƙanta kai ne, har mai gidanki mijinki har shi zai ce wai yaushe za ki kitso. Ba ki a gyara gashinki, ba ki a kula da zamani, abubuwan da zamani suka kawo na kyautata jiki ga miji, ba ki a yi. Ɗan lalle da gyara ƙafa da hannu da ake yi, ba ki a yi. Farcenki kullum sai kin yanki mijinki karta, duk ki karkarce shi. Ƙafarki duk faso, ƙafarki duk ta tsatsage, kin yayyaga duk zannuwan gadon da aka sai miki, duk kin kyakkyata su saboda ƙafarki babu abin nan, kaushi ne kurin a ciki da waye da sauransu. Duk waɗannan abubuwan ba kwa so in faɗa, amma zan ta faɗa don ni burina ku gyara, fata na ku gyara. Ya kamata wajibi ne mace ta zama tana da husnul mazhari, kyakkyawan yanayi na bayyana. Mijinki da ya ganki irin yanayin dressing ɗinki, saka kayanki, ya yi sha'awa, ya ce ta wance akwai iya kwalliya, kayanki a wanke, kin saka turare mai kyau na ɗaukan hankali, akwai kayan zaman gida, akwai kayan kwanciya bacci, akwai kayan wane ne. Amma sharrinki, matsalarki, in an ga kwalliyarki idan za ki je gidan biki ko za ki tafi wa'azi, a lokacin za ki caɓa kwalliya saboda za a haɗu da ƙawaye. Amma mai gidanki yana zaune da ke, baya ganin adanki, baya ganin kwalliyarki, baya ganin kaza-kaza ɗinki. Don Allah, iyayena mata, ku yi ƙoƙari ku gyara. Akwai kisa ta Abdullahi ɗan Mas'ud, ya ce wani mutum ne ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Mutum yana so ya ga ya samu riga mai kyau, takalmi mai kyau, sutura mai kyau. Yaya wannan girman kai ne? Sai Abdullahi, annabi ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, lalle Allah tabaraka wa ta'ala komai nasa mai kyau ne, kuma yana son kyakkyawan abu. Komai na Ubangiji jamil ne, kuma yuhibbul jamal, shi yana son abu mai kyau. Hadisin Imam Muslim. A wata riwaya ta Imam At-Tabarani, Abdullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha ko man tasurruka idza absarta. Mafi alherin mata ita ce matar da kana kallanta sai ka ji daɗi. Matar kirki ita ce wadda kana kallanta sai ka ji daɗi, saboda ta iya kwalliya, ta iya ado, ta iya gyara jiki, ta iya magana. Wallahi ko ranki ya ɓaci, mai gidanki ya kalle ki, to dan buɗe masa haƙware na dan murmushi. Ko da ranki a ɓace ki, yara sun ɓata miki rai, ko kishiyar ki ta ɓata miki rai, dan saki fuska. Amma mace kullum ta zama tana turɓune, tana yakushe fuska a motsi kamar fuskar saniya, babu alamar dariya. Wannan ba daidai bane. Shi yasa da yawa mazajenku ba sa iya zama a gida, saboda babu, ba ku ba su fuskar su zauna a gidajenku ba. Ba sa iya zama a gida, saboda me? Ba ku ba su fuskar zama a gidan ba. To mutum ne ko bakunta ka je gidan mutum ka ga ya turɓune ya ɓata rai, za ka daɗe? Kana zuwa gidan mutum bakunta, ka zo ka kai mai ziyara, sai ka ga ransa a bace yana ta fushi, kullum shi a cikin fushi yake, za ki daɗe? Ba za ki daɗe ba, tabi'a za ki. To kuna azabtar da mizajenku da fushinku da ɓacin rai. Ka ga mace ta zo ta ninki mai, ta turɓune, ta ɓata rai, ba a zage ta ba, ba a dake ta ba, ba a ci mutuncinta ba, ba rashin ci, ba rashin sha, ba rashin sutura, kullum ita cikin fushi take. Kuma sharrinta, fushinta akan mijinta ya ƙare. Wani ya ce, wallahi malam, idan na jiyo ta tare da makota ko da abokanai ko da ƴaƴanta har shewa, ya tana buɗe baki. Ya ce, amma idan ta zo wurina, yanda ka san an mata bishara uwarta ta mutu, ba ta iya magana, ba ta sakin fuska, ba ta kaza, ba ta kaza, ba ta kaza. Wanda wannan ba daidai ba ne. Ku yi ƙoƙari ku gyara. Mace mai hikima ita ce wacce take ɗaukan hankalin mijinta daga kallonsa gare ta, yana kallonta sai ji daɗi. In ba ki masa ba, ya je waje a yi masa ai. Ba ga matan nan a bakin titi ba, ƴaƴan titi, ƴan matan titi, fitinannu masu fitinar mazaje. Wallahi mijinki yana fita kasuwa, yana zuwa ofis, yana zuwa wajen aiki, ba ki san wacce zai haɗu da ita ba. Ke kin gi ki gyara masa, ya je ya ga wata ta ɗau hankalinsa, wataƙila karuwa ce ma, wataƙila mazinaciya ce, wataƙila kaza. Ga sunan ƴan matan ai ana ganin su a titi, su caɓa kwalliya, su fidda duk wani abu na fitina a jikinsu, su fesa turare mai ƙanshi, suna ɗaukan hankalin namiji. Bai musu magana ba ma, tsaya suna masa dariya, su ta kiransu a waya suna hira da su. Mace ta zo ta buɗe ainihin wato kwalliyarta, ta ɗau hoto a waya, ta ɗauki hoton kanta a waya, ta aika wa mijinki. Ke kina can kina ta fushi, kin turɓune a ƙofar ɗaki, mai gidanki kuma ya buɗe waya yana ta kallon ƴan matan da suka turo masa, yana ɗauki kewa da su. Ba wulaƙancin da ya wuce wannan, mai gidanki ya zama bai da lokacinki a gida. Me yasa ke kika kashe kanki, ke kika cutar da kanki? Ina fatan kuna fahimta na. Wasiyata ta shida, yake ƴar uwata, yake ƴata, yake baiwar Allah matar aure, ki zama mai nuna soyayya da ƙauna izuwa ga mijinki ta hanyar yi masa mu'amala da girmamawa. Ana so a rinka girmama miji. Shi fa miji fa mulki ne da shi, kamar shugaban ƙasa. Wallahi wata babbar mace ta bani mamaki, ta girmi da yawa daga cikinku. A gabana ta buga waya wa mai gidanta, yana ɗauka sai na ji tana cewa, ranka ya daɗe, yalla bai, Allah ƙara girma, yaya gajiya, yaya aikin, yaya kaza. Mijinta ne fa, amma tana ce masa, ranka ya daɗe, Allah ya ƙara maka girma, yaya ƙoƙari. Wannan mijin ba dole so ta ba, amma ba irin ki ba, a yagiya, ya gaggiya, ana kira a waya,
ni ba wallahi tallahi kayan miya ya kare in za a kawo a kawo idan ba za a kawo ba a bari akan kayan miya zaki fasa ta mijin ni wallahi na gaji abubuwan da ake min a gidan nan ban gane musu ba kaza 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 kullum ba ki da aiki sai fada ya tambaye ki yace me ya faru yanzu kwanan nan wani miji yake gaya min yace wallahi haka kawai matata tace min ita gaskiya ko gida za ta bi yace me ne miki tace ni kawai bana jin dadin ka bana jin dadin zama da kai yace ko zaki gaya min laifin da na miki kawai ni kawai zan tafi gidan mu yace je ki Allah ki aya hanya haka kawai ba wai wani abu bane tsabar wani abu ta kullata a cikin zuciyarta na san duniya da kuma zigar kawaye to ku girma mazajen ku duk abin da zai faranta wa mai gidanki ki rinka yi ki rinka shigar masa da farin ciki kada ki rinka shigar masa da bakin ciki ki rinka iya magana husnul mukhataba bil kalimati tayyiba ki zama mai iya magana da kyakkyawan kalma mai dadi wa mai gidanki ba wai kina masa magana da hantara kina yi wa mai gidanki magana da bacin rai kina yi wa mai gidanki magana da nuna isa da kambama annabi kansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri wata yarinya ranar da ya tare a gidanta ranar da izo gidanta sai ya neme ta irin ranar angwanci sai ta ce kai baka san ni yar sarauta ba ce daman yar sarauta za ta zo ta bada kanta ga wani talaka wannan fa annabi ta gayawa yanzu akwai wani mai sarautar da yake daraja sama da annabi babu wannan mata ce annabi ya aura take ce mata ilhaqi bi ahliki tafi gidanku kin ga dai karewar hakuri manzon Allah ko kin ga dai karewar tausayi annabi ko tana gaya masa wannan yace to tafi gidanku hada kayanku hada kayanki ki tafi gidanku ya sallame ta so ki zama mai iya bakinki ba a nuna wa miji girman kai da nuna isa an kira ki kafin ma ki tashi kina nuna wata cece a zaman aure zama ne na kauna da cuɗeɗeniyar juna da taimakon juna wa ashruhunna bil ma'ruf Allah ya ce khairun nisa'i man idza amartaha ata'at maji alherin mata ita ce matar da idan ka bata umarni kana bata umarni za ta yi maka da'a so lallai ana samun soyayya a gidan miji ne ta hanyar yi masa da'a da faɗin kalma mai daɗi gare shi idan lokacin dawowar mai gida ya yi ki tabbatar kin gama dukkan shagalinki shi za ki saurara wannan na gaya muku yaya mace za ta gina soyayya a gidanta da mai gidanta kenan ki tabbatar kin san lokacin da yake dawowa daga kasuwa kin gama wanka kin gyara jikinki kin gama haɗa masa abinci kin kai masa inda zai ci kin tanadar masa ruwan wanka in mai wanka ne kafin ya ci abinci kin shirya masa wuri kin fesa turare kin kyautata jikinki kin yi duk abin da zaki kina jiransa wannan ya wannan mata wallahi ita ce take morewa miji kuma lokacin zaki ga miji yana miki da'a kamar yadda danki zai bi saboda bayi da baki bai isa ya ce baki masa kaza ba kuma ki koya wa yarki budurwa matashiya ita ma ki nuna mata wannan ta koya haka za ku yi hakuri ku yi rayuwar ce dole sai an yi haka haka Allah ya kaddara miji ya je wahala ya nemo miki ki ciki sha ya wahala ya baki sutura ya wahala ya kai ki asibiti ya wahala ya baki abinci da safe da rana da daddare ya kai ki asibiti in baki da lafiya ya bada kudin kitso ya bada kudin kunshi ya bada kudin hijabi ya bada kudin niqabi ya bada kudin takalmi ya bada kudin kaza komai sai ya bayar sai kuma sai ki masa da'a sai ki nuna masa kauna sai ki nuna masa soyayya haka matan musulmi ake so a gansu haka ake so a ga matan kwarai matan kirki ba mace mutakabbira mace mai girman kai wani yace matata mai mugun girman kai ne na rasa yanda zan da ita na kasa gane mace yaya take wai ita wai ƴar sarauta ce ai ba wani magana sarauta an zo gaban miji ai miji shine babban sarki ai miji shi a babban sarki shine ake girmama shi ki girmama mai gidanki sama da shugaban kasa ki girmama mai gidanki sama da gwamna ki girmama mai gidanki sama da duk yadda wanda zaki girmama ki masa da'a sai ki samu karbuwa ainihin wato a wajen sa idan ya zo ki je ki karbe shi bi ajmal tahiyya yana dawowa sanda zuwa an dawo lafiya yaya gajiya a karbi kayan da ke hannunsa a ajiye a sama masa wurin zama a cire masa hula in ya zo da babbar riga da gumi a ce ai ku kai gumi da yawa cire ta ka sha iska idan ba wuta a masa fifita idan abinci da zafi a fifita masa a kawo masa ruwan wanke hannu a kawo masa ruwan sha a kawo masa kaza a kawo masa kaza kar ki bari ya wahala yau dai na muku lodi ya muku nauyi da yawa ko abin yayi nauyi da yawa ko ai wahalar da maza suke akan ku ku ba ku yi akan su ai ba yanzu na gaya miki nemowa ba neman nan yafi wannan wahala wallahi neman kuɗi nemo abinci nemo kuɗin magani nemo wallahi yafi wannan abubuwan da nake gaya muku wahala ku wasa ne in an kwatanta da wahalar da miji zai akan ki dukki wannan husnul istiqbal kenan kyakkyawan tarba kyakkyawan maraba tare da sakin fuska idan ya kawo wani abu ki masa godiya ka mun gode ko da data ne ya kawo ko yalan bella ne ko gwaiba ya kawo muku ko mangoro ya kawo muku ko biredi ya kawo muku ko gurasa ya kawo muku ko mun karancin abin in ya kawo ki ce mun gode Allah ya albarka ko mun kadan din sa wata mai gidanta ya kawo wani abu hajiya ina gajiya sai banza da shi yace ga abunan ne na kawo tace ga hajiya can mana sai kai mun magana wulaganci kenan ita ya sayo ya kawo yace gashi tace ka ajiye a can ai ba ya kawo mun magana ba ka ajiye mana ba wallahi Allah ya ajiye ta fi daki yace naje na gama shan zamana ko ta zo ta ce sun da zuwa ba inda zan yi da ita yayan mu bakwai da ita dole in hakura da ita zama kura sai hakuri Allah ya sauke ki girmama mahaifiyarsa ki girmama mahaifinsa ki girmama iyayensa ki girmama abokanansa ki girmama duk abinda yake so ke ma ki nuna kina son abin ko da kuwa watakila kin samu sabanin ra'ayi da shi ki daina bayyana masa karara bana tare da kai sai dai in saban Allah ya zo da shi ko kuma son zuciya ya zo da shi idan kin ga yana yi da uwarsa to lalle ki nuna kin fi shi son uwarta sa wallahi akwai wata ɗaliba ta burge ni wata rana muna magana take cewa tace wallahi malam mahaifiyar mijina hawanki da guga nake mata tace ni fa ni mijina zai dauki nawa kayan ya kai mun wajen mai wanki da guga ya biya ni ba na yin nawa na sama zai kai a wanki agogi amma dan neman shiga zuwa nake yi naje na ɗebi kayan mahaifiyarsa in wanke masa in wanke mata in goge mata kuma in je in gaishe ta tace duk abin da na dafa mai daɗi a gidana sai na kaiwa mahaifiyar mijina wannan mata ƴar siyasa ce cikakkiya ta iya siyasa ta mallake tsohuwar da haka yana taba ta da taje ta langwabe wa uwar sai ta kira shi ta kama bazan yadda ka ci mutuncin wance ba mata kirki ce bazan yadda ba in zaka kyautata mata ka kyautata mata in ka bata mata kuma ka bata mu ta samu karbuwa amma ba irin ki ba ke kishi kike da matar da mahaifiyar mijinki kina kishi da mahaifiyar mijinki ba ki san ta idan kin ganta da kaya mai kyau sai ki ji bakin ciki ya ji ya sai mata ke bai sai miki ba wannan ba dabi'a ce mai kyau ba irin wannan abubuwa da na gaya muku da makamantansu su ne suke sa wa miji ya ji yana son matarsa kuma baya ainihin wato wasa da lamarinta ki zamanto mai kulawa da tsaftace shi kansa da tsaftace masa wajensa kuma da tsaftace jikinki ke kanki lokacin da zaki je wajensa yar uwata ina yi miki wasiya kar ki yadda ki tinkari mijinki baki gyara jikinki ba, akwai wulakanci. Idan kika je wajen mai gidanki ya ji kina tsoyi, ko ya ji wani abu yana bashi, ko wani abu yana tashi a jikinki, darajar ki raguwa take yi a wajensa. Duk ran da ya ganki sai ya dauka wannan yanayin ne. Abin da za ki yi da ke da 'ya'yanki zai ki karasa, amma miji karki yadda ki je masa kina cikin wani yanayi mara kyau, Allah ki bashi hakuri, ki maza ki shiga ban daki, ki gyara jikinki, ki wanke bakinki, ki shafa mai dan abin da ake shafa wa na dan kanshi da gyara jiki, duk ki je ki bashi hakuri, ki zo ki same shi. Amma in kika zo masa baki da tsafta, akwai damuwa, akwai bacin rai. Miji ya zo yana magana da ke nesa-nesa saboda mai, saboda ƙazanta. Hatta 'ya'yanku da kuke kulawa da su, ku daina zuwa kuna mu'amalar ƙazanta ta 'ya'yanku a gaban mazajenku. Yanzu misali, ɗanki sai ya miki kashi a gaban mai gidanki, sai ya yi kashi, ya yi kashi a ƙasa, ko ya cika wandonsa har ya ɓata jikinsa. To ki ce da Allah, ɗan ba ni guri in gyara gurin sai ka dawo, haka ake yi. Kin gane? Ɗan ba ni guri, ɗan matsa da Allah. Ki ce shiga ɗaki zan ɗan gyara gurin. Kar ki yi wannan aikin gyaran kashin yaron a gaban shi, saboda a lokacin zai ga kin sa hannunki kina taɓa kashin yaro, ko da ɗansa ne sai ya ji wani abu. Yanzu wannan haka take runguma wannan kashin, kuma ta kamun abinci ne ci. Akwai damuwa. Kina ɗaukan tissue, toilet paper, kina gogewa, wataƙila wani ba hayan ma a karamakumullah, haka za ki tattara da tsumma da waye, ki ɗebo shi haka. Ba haka kuke yi ba? Yanzu sai ki wannan a gaban mai gidanki ya ga shi, kina tuƙa masa tuwo, kina masa miya, wannan hannun da ya wannan abin shi yake wannan, wallahi sai ya kyamaci. Ki ce za ki ɗan bani guri da Allah, ɗan gyara, zan ɗan kimtsa gurin. Kafin ya dawo, kin wanke gurin, kin fesa, kin saka hoda, kin sassaka turare, daman kina da abubuwan da kike gyarawa in 'ya'yanki sun yi abin nan. Kuma kar ki yadda ki bar yaronki da bayan gida ya zo wajen mai gidanki, dan yana zuwa zai kama shi, tabo wajen uwaka, ke ya kika bar wannan da Allah, ga kazanta a jikinsa zai zo ya bata min riga. Haka muke mu maza. In ɗanki da datti bai tsaftata ba, kar ki bashi je wajen ubansa, ko ya zo da majina ya kakai, baki gyara masa ba, sai an zo an kira ki an ce gyara. Duka wannan abu ne da zai iya rage miki kima, ya rage miki daraja a idon mai gidanki. Allah ya sa kin karɓi wannan wasiya. Ki zama mai yanke farce, ki zama mai aske gashi, duk inda gashi yake a jikinki da zai iya munanta ki, ki zama kina gyarawa. Kada ki ringa barin zarazaran farata a tattare da ke. Kula da dukkan wani abin da zai iya ɓata kimarki da darajarki, ki kula da shi, ya ke wata. Akwai wata mata sunanta Ummu Hakim, Umama bintul Haris. Wata rana take gaya wa Esther, Ummu Hakim, Umama bintul Haris, lokacin da ta yi wa Esther aure, kamar yanzu ke ne an yi auren ƴarki, ko jiya ma mun ɗaura auren wasu ai. To wace wasiya kika yi wa ƴarki? To shi ne sai ta mata kwalliya, ta mata ado irin na amare. Amarya ba tana kwalliya ba? Ba ana gyaran jiki ba, ana saka sutura? Ita wannan Umama bintul Haris ita ta yi wa ƴarta da kanta. Ta ce bari in gyara ki, mai gidanki ya ganki, ya soki, ya ƙaunaki, dan shi ne ribarmu. Sai take ce da ita, yace in tace innaki faratti aljawwa alladhi minhu kharajti, yake yar yata, ina miki nasiha cewa kin fa bar wani yanayi da kika saba, kin shiga wani yanayi da baki saba da shi ba. Kin saba da gidan babanki, kin saba da gidan mahaifiyarki, kin saba da gidan waye dinki, yau kuma zaki tafi gidan miji. Da soyayya ake, yau za a kai ki wani gidan da baki sani ba. Kai wallahi mace abin tausayi ne, tana tsakiyar iyayenta a ɗauke ta a kai ta gidan wani ita kadai. Mutumin nan kullun da hira ake da shi, yanzu yau kullun kina tare da shi, abu ne na zubar da hawaye. Duk lokacin da mutum ya rabu da 'yarsa, ya miƙa ta tafi gidan aure, akwai damuwa zai ji ba daɗin rabuwa da ita kuma bai san wace irin rayuwa za ta yi ba. Yace ta ce mata kin bar ɗaki da kika saba zama za ki koma wani ɗakin da baki san shi ba. Kin rabu da abokin zama da kika saba da shi, yau kin fada hannun wani abokin zama wanda wannan abokin zaman za ki zamanto wato yana sa ido a kanki kuma shi yake mallakar ki. Wa karimin lam ta'alifihi fa asbaha bi mulkihi alayki raqiban wa malika. Ga ki dai yau kin hadu da abokin da baki saba da shi ba, amma yau shi ya mallake ki, yau shi ne mai sa ido a kanki. To fakuni lahu amatan yakun laki abdan wa sharika. Ki zamanto wato baiwa ga wannan miji, shi kuma zai zamanto miki bawa kuma abokin zama. Abinda take nufi, idan kika yi wa mijinki da'a, in kika sauke kanki kika bi mai gidanki, to shi kuma shi ma zai zama kamar bawa ne a gare ki kuma abokin zama. Akwai mijin da ya gaya mun yace wallahi malam saboda tsabar abinda matata take mun, taimun wanki, taimun guga, taimun abinci, taimun kaza, yace wallahi kawai saboda tsabar soyayya wani lokacin in nazo gida ina zaune bana komai, kawai sai in ce ta taro kayanki in wanke miki in goge miki. Wallahi yake cewa shi yake mata wanki, shi yake mata guga. Yace kuma wallahi malam ko ciwon kai ta yi sai in ce ki kwanciye ki ki huta, ni zan mana abinci yau. Da yawa akwai mazajen da su suke dafa wa matansu abinci saboda tsabar kauna. Ashe gidan auren an ga dama za a gyara shi, in an ga dama ne za a yi tsiya. Yace baran iya tuna yau sau nawa na tuka mata tuwo, sau nawa na dora mata miya, sai dai kawai in ta ji miyar tana karni ko tana gafi ta kusa konewa ta mun magana ta ce kai ai ba haka ake ba. Tace yace in mana abinci mu zo mu ci tare, saboda ina tausayin ta bata da lafiya, in mun gama kuma in je in yi wanke wanke. Wannan namiji ne yake mace wannan. Duk kuma a kasashen nan namu na Afirka ana samu, ko a kasashen Larabawa ma ana samu. To ki zamanto masa bawa, ai baiwa shi zai zamanto bawa gare ki. Tace masa, tace wa yarta, wannan wasiya ne Ummu Hakim take Umama bintul Haris take wa yarta wannan wasiya. Tace ga maganganu guda goma da nake so ki dauka ki kula da su a gidan mijinki. Ke ma ya ke wannan baiwar Allah yar agadar, ya ke wannan baiwar Allah, ina miki wannan wasiya da Umama bintul Haris take wa yarta. Tace ga abubuwa nan guda goma ki kula da su, da su ne za ki samu nasarar zaman aure. As-suhbatu bil qana'ati wal mu'asharatu bi husni ta'a. Ki zauna da mijinki kina mai qana'a, kina mai wadatar zuci da kyakkyawan biyayya da da'a. Abinda ake nufi, dan abin da kika samu a gida ki hakura da shi, iya dan abin da ya baki Allah ya sa masa albarka. Kudin cefane ne, kudin gyaran jiki ne, kudin sayayya ne a dakin ki, kudin da zaki kai gudunmawa ne na gidan biki, kudin menene, kudin sallah ne, kudin dinkin sallah ne, kudin wane ne, dan Allah abin da ya baki ki hakuri. Kada mace ta yarda tana jayayya da mijinta wai akan wai kayan sallah, wai ciniki, wai yau matan yanzu wai ciniki suke da mazajensu akan kayan sallah. Ni sai ka bani 50,000, ni sai ka bani 30,000, shi yana cewa ni 10,000 zan iya bayarwa, wallahi sai ka kara mun 15,000, ai dan saboda in sai kaza in sai kaza. Karki zama mai irin wannan ɗabi'ar. Duk abin da miji ya baki ce Allah ya sa masa albarka. In kina da hanyar da zaki nemo ƙari a wani guri ki nema, in babu ki haƙuri ki amfani da shi, shikenan. Sannan kuma tace da ita, ki ringa lura da inda idan mijinki yake fadawa at-tafaqqudu wat-ta'aqqudu li mawqi'i 'aynihi wat-tafaqqudu li mawdi'i anfihi da inda idan mijinki zai fada ki sa ido akai karki yadda ki bari mai gidanki ya ga wani abu mara kyau a gidanki in dai zai kalli wurin to ki tabbatar kin gyara wurin a daina barin tsummo kara a daina tara kayan wanki inda mai gida zai gani yanzu wata mace za ta je ban daki za ta je al'ada take yi al'ada ta yi al'ada ga alamar al'adar da jinin da komai sai ta rarra ta yi abin a cikin ban dakin ta mai gidanta ya zo yana toshe hanci yana kyama wannan wani irin wulakanta kai ne ya ku iyaye na mata ba daidai ba ne wallahi Allah bai halicce ku ku zama kuna irin wannan ɗabi'ar ba aw man yunshau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin mata ku an san ku ne da ado da kwalliya daidai da falansa in kika san in ya sa ido zai gano wani abin da bai da kyau ya fada ki gyara ki fesa turare kafin ya dawo kada mai gidanki kullun ya dawo ya rinka cani wari nake ji a gidan nan watakila wata miya ce yara suka ci baki kwashe ta ba baki wanke kwano ba watakila datti ne a ban ɗakin ki baki a wanke ban ɗakin ki musamman wajen tsuguno duk wacce take suna hada ban ɗaki da mai gidanta to ta rufa kanta asiri kar ki yadda ki bar wani abu na ƙazanta da mai gidanki zai zo ya gani shi ma zubar da mutunci ne mace ta je ta yi tsuguno a ban ɗaki kina mace wanda aka sanki da kunya wanda aka sanki da kimanta kanki da darasa kanki amma mai gidanki yana zuwa ya ce a'udhu billah ya kwana saboda ya ga wurin alala ce watakila yara sun yi bayan gida ba a gyara ba watakila an yi wa yara tsarki ba a wanke wurin ba watakila ke kanki kin je kin tsuguna ba ki kyautata wurin ba kar ki yadda da wannan wulakancin sannan kuma duk inda abin da zai hancinsa zai ji kar ya zo ya dora kansa akan filan da yake kwanci a ji wari ko ya sa hancinsa a kanki ya ji wari ko a jikinsa a jikinki ya ji wari ko harshensa ya ɗanɗani wani abu a jikinki ya ji wari ko ya ji gishiri-gishiri in ka ji mutum jikinsa yana gishiri-gishiri to ba wankan kirki an gane a gyara jiki iyaye na mata don shi ne jarinku shi yasa ta ce da ita fala ta kawo ainihu minki ala qabih wala yashmu minki illa atyab rih ta ce da ita yatta wal kuhlu ahsanul husn kwalli kar ki wasa da saka kwalli kar a ga idanki ba kwalli a ga idanki kin gyara shi kin rambada kwalli kin sa gazal kin sa jambaki kin kyautata jiki amma a ga idanki na zazzare ido kaman muzuru baki gyara idanki ba tace karki wasa da kwalli take ga yawa yatta tace wal ma'u atyabu at-tayyib al-mafqud at-tayyib al-mafqud ruwa shine turaren da aka rasa idan baki da turare to akwai ruwa ai ana sa turare ne dan a kore wari ko ana sa turare ne dan a kore kazanta ko to ruwa shine maganin rashin turare wanka mai kyau ko ba a sa turare ba ba zai zo zai ji wari a jikinki ba ba zai dandana wani abu na jikinki ya ji bashi ba ko ya ji gishiri-gishiri ba ki kula da wannan zai miki amfani wata ahudu liwakti ta'amihi ki kula da lokacin cin abincinsa kada ki yadda lokacin cin abincin mijinki ya yi amma ba ki shirya masa abinci ba wallahi wannan ba daidai ba ne haushi miji yake ji in ya dawo gida ya tarabba a gama abinci ba sai ransa ya ɓaci wani ma bacci yake yi a haka bai ci abincin ba gobe ya tashi rai a ɓace ya ɓata miki rai ya ɓata ƴaƴanki rai sannan walhudu inda manamihi ki zamanto mai yin abubuwa a hankali lokacin in mijinki yana bacci yanzu akwai matan da miji yana bacci ta kwala kwano kararau kararau gau 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 ta da ki yaro yaro ya zo ya yi ihu a kunnen mai gida a wata yarinya mai shegen kuka kin kike ɗauke ta yaro mai fitina kin bashi yana ta tada hankali mai gidanki yana so ya yi bacci amma kin hana shi bacci shi yasa sun fi so su je shago su yi bacci ko su je gidan abokansu abokanansu su yi bacci ke baki ayya kula da mijinki lokacin da yake bacci ba a so a hana miji bacci yace tace karke dake bar mai gidanki don yunwa ki zama kina da wani tanadi na musamman idan ba a gama abinci ba akwai dan abin da zaki bashi kace dan fara ragewa da wannan duk wannan mata mace mai tarbiya mace mai basira ta yi wa kanta tanadin waɗannan abubuwa bazan zo miji na ban gama abinci ba na samu matsalan markade ko matsalan nika yazo ya zauna yana jin yunwa yana ta ha yana hamma a sai in kawo masa dan wani juice dan wani abin sha mai zaki ko a dan wani dabaru na mata sai in dan kawo masa sai dan fara taba wannan a wata yar gida ne kika siya mai kyau a wata yar bujiya ne kika gyara a wani dan cake ne haka wani dan meat pie ne kika yi wani dan abu ne haka yan kananan abubuwa masu dauke wa miji hankali kafin a kawo masa abinci mai nauyi ya ci karki wasa da shi a kina da flask dinki da ruwan shayin ki mai kyau ga kayan shayi kina da shi kafin ki dawo ki gama abinci kike dan yi hakuri da Allah ga ruwan shayi dan taba kafin kawo maka wannan shine wato hanya da ake kula kar a bar miji da yunwa sannan kuma ki kokari ki kiyaye masa gidansa ki kiyaye masa dukiya haka ta gaya wa yarta wal ihtifazu bi baitihi wa malihi sannan kuma ki kiyaye dukkan abin da yake so ki masa abin da baya so ki ainihin wato nisance shi tace da yarta wala tufshi lahu sirran wala ta'fi lahu amra kada ki yada sirrin mijinki na muku bayani dazu kada kuma ki saba umarnin mijinki na muku bayani dazu tace idan kika yada sirrin mijinki to wallahi kada ki taba amintuwa da ha'incin sai shi kuma duk matar da take yada sirrin mijinta to wallahi kuma wata rana dole sai kin ga ha'incin sa ya bayyana a gare ki dan zai ga ke ma baki da kirki idan kika saba wa umarnin sa to kar ki mamakin ganin fushin sa tace da ita wa'lami annaki lan tasili ila ma tuhibbina hatta tu'athiri ridahu ala ridaki ke amarya ke matar aure ki sani ba za ki taba riskar ki isa abinda ki samu abinda kike so a wajen mijinki ba sai kin fifita yardar mijinki akan yardar ki abinda nake take nufi ba za ki taba samun biyan bukatar ki a wajen mijinki ba dole sai kin nuna bukatar sa ita ce bukata ke din kin hakura da naki wallahi akwai matar da take dafa abinci da nama ta ɗebe naman duka ta zuba mai gidan shi ya ci ya koshi ya ji daɗi ita ta je ta sute su tukunyar akwai mata masu irin wannan ɗabi'a da yawa wallahi akwai wanda wallahi babu kuɗin da za a saka naman miya amma ta yadda ta tura ko da dala 100 ne ko naira 100 na ce dala 100 saboda a Niger nake dan suna amfani da dala dan wani kare ce an sayo naman dala 100 ya yi da yawa ne ko da naman da bai kai ya kawo ba iya nasa ko tsoka biyu ne uku ta sayo ta yi miyar a ji ɗanɗanon miyar ta zuba naman wa mijinta tunda shi ma yin nama ne ta zuba masa ya cinye ita da yaranta kuma su haƙura ta yadda ta fifita buƙatar mijinta akan buƙatarsa tana jin bacci ta gaji shi kuma ya dawo yana da buƙatar ta buƙata na aure sai ki haƙura ki hana kanki bacci ki biya mai buƙatarsa ta yi baccin daga baya kina son ki huta watakila shi kuma a lokacin yana buƙatar hira haka zaki jajirce kar ki nuna wallahi ni ya gaji kai wallahi baka dawowa da wuri ni wallahi kaza ko ana magana da ke kina gengeda gagagar kina gengedi a wannan bai yi ba haka ta gaya wa yarta yace take mata ki wannan so waɗannan su ne abubuwa masu muhimmanci da ya kamata kula da su suna nan sun kai wajen guda 20 to amma babu lokaci ana ta nuna min lokaci yayi zan dakata saboda in akwai tambayoyi sai a rubuto tambayoyin a kawo ko a aiko ko kuma inda baki za a faɗa sai a faɗa wadan ba ma gane faransanci duk wacce ta rubuta da faransa ba mu gane kai agaji ta iya karanta faransancin ka gane tambayar to ba damuwa so anan zan dakata saboda yanayi na lokaci sai tambayi abinda na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tantama harshe Allah ya cika mana ya yafe mana in Allah ya so mun sake haduwa a wani wa'azin a wani wuri zan ƙara samu ku su yanzu na tsaya ne a na shida akwai har zuwa na 17 har zuwa na 17 kun ga saura wajen guda 11 wadda wasiyoyi ne na tanadar su zan isa muku da su Allah ba mu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi